sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ahmad Hafiz Baballa ne tare da Sarfil Hashim Gumel da sauraron abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Alhamis 26 ga watan Mayu na shekarar 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za a ji cewa babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta kasa gudanar da zabanta na fidda gwani na masu takarar kujerar gwamna da ta shirya gudanarwa jiya Laraba a jihar Niger da ke Najeriya. A jamhuriyar Niger kuma, masu kasuwancin kifi a garin Gingime da ke jihar Difa sun nuna bacin ransu game da yadda jami'an tsaron Niger ke kona musu kifi. Kamar kowace ranar Alhamis, za a ji shirin na kasa ba kasawa ba na Sulaimu Muni Barma, sai kuma sharhin jaridin Ghana. Amma kafin nan, ga Sarfil Hashim Gumel da halin da duniya ke ciki.
Assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. Ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashim Gumel. Gwamnatin kasar Niger ta faɗi jiya Laraba cewa sojojin kasar sun kashe mayakan Boko Haram kusan 40 a faɗan da suka yi cikin dare a tsibirin tafkin Chadi. Wasu mayakan Boko Haram 100 ne suka isa cikin kwale-kwalen katako guda 4 da kuma wani jirgin ruwa mai gudu dauke da makamai, inda suka yi yunkurin kaiwa sojojin hari a tsibirin tafkin da ke makwabtaka da Nijar da Najeriya da kamar da kuma Chadi, in ji ma'aikatar tsaron kasar. Sojojin sun tilasta wa maharan tserewa, inda suka ɗauki garwakin mayakansu da dama, in ji ma'aikatar. Wani farmaki da aka kai a yankin ya kai ga kashe wasu mayaka 40 tare da kwato makamai da dama tare da alburusai da bambamai. Ma'aikatar ta ce a ɓangaren sojojin kasar, sojoji 7 ne suka samu raunuka sakamakon tarwatsa motar da suke ciki da bam yayi. Yankin tafkin Chadi da ƙananan tsibiran da ba su da adadi sun zama ɗaya daga cikin manyan wuraren da mayakan Boko Haram na Najeriya ke fama da mayakan ƙungiyar Narration, wato Islamic State West African Province, ISWAP. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi jiya Laraba cewa zai buɗe ƙofar tattaunawa da Rasha, amma tattaunawa kai tsaye da shugaban Rasha Vladimir Putin. Da yake magana ta hanyar hoton bidiyo ga taron tattalin arzikin duniya, Zelensky ya ce akwai yiwuwar nemo hanyar diplomasiya daga rikicin idan Putin ya fahimci gaskiya. Zelensky ya ƙara da cewa matakin farko na tattaunawa da Rasha shine sojojin Rasha su koma kan iyakarsu da suke kafin ta fara ƙaddamar da farmaki a ƙarshen watan Fabrairu. Kawo yanzu dai babu wata alamar motsi ta hanyar tattaunawa don kawo ƙarshen rikicin a 'yan makonnin da suka gabata, inda ɓangarorin biyu ke zargin juna da ƙin shiga tattaunawa. A Rasha, shugaba Vladimir Putin ya ba da umarnin da zai hanzarta tsarin zama ɗan ƙasa a Rasha ga mutanen da ke zaune a Kherson da Zaporizhia. An riga an yi wani shiri don hanzarta aiwatar da wannan umarni ga mutanen da ke zaune a Donbas. A wani yunkurin tabbatar da cewa tallafin da hukumar abinci ta duniya ke bayarwa, daraktan kungiyar Reshen Afirka ta zirci karamar hukumar Nyambaka a jihar Adamawa ta kasar Kamaru. Ga wakilin Muhammad Rabi'u da ƙarin bayani.
Wannan sabuwar abin mai baima yara abinci domin su zauna cikin aji su kuma yi karatu ta kasance alƙiblan da hukumar abinci na duniya ta sa a gaba domin taimaka ma iyayen yara da talauci ke hana su tura yaran makaranta. Timothy Isa, AD Master. A daidai wannan lokacin, a dacen yara ba su haɗuwa, ga su da yau sun haɗu kacokan kamar dai ranar da ake komawa makaranta. Haka zalika, hukumar na tallafa ma manoma da makiyaya domin bunƙasa sana'o'insu. Wanja Kariya, daraktan hukumar abinci na duniya a nan ƙasar, ta ƙara da cewa
travailler au niveau de l'école pour améliorer
baima yara abinci cikin makaranta shine burin da muka sa a gaba, shine kuma makasudin zuwa na yau nan garin domin in gane mai ido
local agriculture et l'éducation.
Daraktan ta kai ma mai girman gwamnan jihar Adamawa ziyarar aiki, sun yi kuma tattaunawan sirri. Muhammadu Rabi'u Damba, muryar Amurka daga nan gaundar cibiyar Adamawan Kamaru.
Ta Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Ajiya Laraba, babbar jam'iyyar adawa ta PDP, ta kasa gudanar da zabanta na fidda gwani na masu takarar kujerar gwamna da ta shirya gudanarwa a jihar Neja da ke Najeriya. Wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari na dauke da karin bayani.
Babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta kasa gudanar da zaben fidda gwani na masu takarar kujerar gwamna da ta shirya gudanarwa a ranar Laraba nan a jihar Niger, Najeriya. Wasu daga cikin 'yan takara ne dai suka buƙaci masu kada ƙuri'ar da su yi amfani da katin zaɓe ko kuma National ID card, wato katin zama ɗan ƙasa, ko kuma e-passport domin kada ƙuri'ar tasu. Al'amarin da ya raba kan 'ya'yan jam'iyyar ta PDP gida biyu, jigon PDP a jihar Niger, wato tsohon ministan kasashen waje na Najeriya Alhaji Abubakar Tanko, ya ce ba su taba ganin tsari irin wannan ba.
Tunda muke zaɓuɓɓuka, ba taba cewa wani delegate ya kawo shaidan cewa shi ne zai zaɓe ba. Abinda muka yi a da shi ne chairman na local government shi zai identify delegates na shi.
Lauyan PDP a jihohin arewa ta tsakiyar Najeriya, barista Isiyaku Barau, ya ce tsarin bai saba wa kundin tsarin mulkin ta PDP ba.
Shi delegate da ya zo zaɓe ko shi waye, mana ko national ID card ko katin zaɓen kansa ko membership card ko kuma driver license, tunda sun yi tafaki sun yi da'a ya haka ɗin, ya yi daidai adalci ne.
Daga bisani dai mun ji ta bakin wasu daga cikin masu kada ƙuri'ar zaɓen 'yan takarar da suka halarci zaɓen kafin a ɗage shi.
Sunana Alhaji Musa Labangi. Magana gaskiya, ɗaga zaɓen nan bai yi daidai ba. Domin yau mutane sun baro hukumominsu, sun baro ayyukansu, sun zo domin su tabbatar da cewa an yi zaɓen nan lamu lahiya kuma ba ya da wani tangurma a cikin shi. Amma saboda wani selfish interest na mutane ainihin wasu 'yan takarar daga ciki wanda suke ganin ba su da nasara a hannunsu, sun ɗauki cewa sai dai an kawo wasu takardu.
Sunana Muhammad Awal mai rago Kwantago. Wannan matakin mai kyau ne, saboda jam'iyyar PDP jam'iyya ce wadda take da tsari, wadda take da dokoki, sannan mu 'ya'yanta ne muna biyayya ga wannan tsarin.
Shugaban PDP a jihar Niger, barista Tanko Beji, ya ce za a gudanar da zaben a ranar Alhamis din nan.
Delegate dole sun zo da katunansu na party ko na zabe domin a duba a san lele su ne, kuma an yarda da shi, an ba su yau su je su kawo, gobe za a yi zabe.
Wannan yana cikin doka na jam'iyyar?
Yana ciki.
Wasu na ganin sabon abu ne?
A'a, tsohon abu ne. Yau dai ake yin ta nan, shi yasa suke ganin sabon abu ne, amma mu mun san tare.
Mataimakin gwamnan jihar Bayelsa Lawrence Obara Wario da PDP ta turo jihar Niger domin gudanar da wannan zaben, ya tabbatar wa manema labarai cewa za su warware duk wasu matsaloli da suka yi tarnaki a wannan zabe. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida na Batsari. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Sarfili dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Amurka ta faɗi jiya Laraba cewa za ta nemi sabon takunkumi kan Koriya ta Arewa a Majalisar Ɗinkin Duniya, bayan da gwamnatin Kim Jong-un ta harba makamai masu linzami, ciki har da makami mai linzami mafi girma da ke iya kaiwa tsakanin nahiyoyi. Kaddamar da shirin ya zo ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya bar Asiya. Kim Taho, mataimakin daraktan ofishin tsaro na farko na birnin Seoul, ya ce Koriya ta Arewa tana kuma gudanar da gwajin aiki na na'urar nukiliya. Gargaɗin nasa ya ƙara dagula hasashen da jami'an Amurka da na Koriya ta Kudu ke yi, waɗanda suka shafi makonni suna faɗin cewa gwamnatin Kim na gab da gudanar da gwajin makamin nukiliya karo na 7. An harba makamai masu linzami guda 3 da suka haɗa da ICBM, ɗaya daga yankin Sunan da ke Pyongyang, in ji Seoul. Ɗaya daga cikin gwaje-gwajen makamai kusan 20 da Koriya ta Arewa ta yi a wannan shekarar, lamarin da ya sa haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Koriya ta Kudu suka yi a tsayin harba makamai masu linzami a matsayin martani. Wani babban jami'in Amurka ya ce Washington na shirin yin kira ga kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya da ya kaɗa ƙuri'a kan tsaurara takunkumin kan Pyongyang bayan gwaje-gwajen. Daga ƙarshe, ƙasar China tana son ƙananan ƙasashe 10 na yankin tekun Pacific
su amince da wata babbar yarjejeniya da ta shafi komai daga tsaro zuwa kamun kifi a wani abin da shugaban ya yi gargadin cewa yunkurin sauya komai ne da Beijing ke yi na kwace ikon yankin. Wani daftarin yarjejeniya da kamfanin dallancin labarai na Associated Press ya samu ya nuna cewa kasar China na son horar da jami'an 'yan sandan tekun Pacific da haɗa kai kan tsaro na gargajiya da na zamani da faɗaɗa haɗin gwiwar kiyaye doka da oda. Har ila yau, kasar China tana son samar da wani shiri na kamun kifi na haɗin gwiwa a cikin tekun, wanda zai haɗa da kamun kifi mai fa'ida a tekun Pacific da ƙara haɗin gwiwa kan tafiyar da harkokin yanar gizo na yankin da kafa cibiyoyin koyar da al'adu da azuzuwan ɗaukar darasi. Kasar China ta kuma yi tsokaci kan yiwuwar samar da shirin da zai bada damar 'yancin cinikayya tare da kasashen yankin tekun Pacific.
A gaida Sarfil Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Nijar, masu kasuwancin kifi a garin Gingime da ke jihar Difa sun nuna bacin ransu game da yadda jami'an tsaron Nijar ke kona musu kifi idan za su shigo da shi a kasuwannin garin domin sayarwa, idan ko a inda ko a makon inda ko a kwanakin baya jami'an tsaron jihar sun kona akalla tan 10 na kifi da suke zargin na 'yan Boko Haram ne, kamar yadda za a ji karin bayani a wannan rahoton na Abubakar Isa daga jihar ta Difa.
Kimanin dai makonni biyu kenan da masu sana'ar kamun kifi na garin Nangegime ke fuskantar wannan al'amari na kona musu kifin daga jami'an tsaron Nijar da ke zargin cewa kifin na 'yan Boko Haram ne. Kusan dai shekara ɗaya kenan da hukumomin jihar Difa suka bayar da izinin tsoma kasuwancin kifin a jihar bayan shekaru 6 da dakatar da wannan sana'ar sakamakon rikicin Boko Haram. Sai dai daga dukkanin alamu murna ta koma ciki ga masu sana'ar kifin sakamakon wannan al'amari, kamar yadda ɗaya daga cikinsu mai suna Muhammad Garba ya bayyana.
Ta kwarai da gaske an kokona da yawa, amma ba za mu iya kai da batun da ba gu ɗaya ba ne ko gu biyu, amma da yawa mun san wanda sun gudu sun bar sharar ɗin, wasu sun zo su nan da kansu da ƙar suka ka kansu, da mafi yawa wanda suka fi haɗuwa da hatsarin masu zuwa su rewo da kansa su kawo cikin gari. Ya kawo matsaloli da yawa, kuma mutane da yawa sun yi asara tunda wani bai taɓa sanin wannan harkar ba, shi sana'arsa ce. Ya zo ya kawo kuɗinsa ya kai dukiyarsa ya sa an je an saya an ɗauko ana zuwa an zo an kone shi, bai san hawa ba bai san sauka ba, ka gani ya riga ya zama toya gurfa ne. Kuma wanda ya kona nan kai ba kai saka masa magana ba, wani ma ba ka ma san waye, babu ta yadda za kai, kaga ta wannan bangaren an riga an gurfa ne, imma jari ne ya kare kuma yanzu ya koma neman cin bashi.
To yanzu su jami'an tsaro ki kadai suke kona ko suna taba hadda wanda suka kawo kifin?
A yanzu dai ba mu ji sun taba wani ba, illa iyaka dai kifin da suka hana a kawo din shi, idan ku kaga ya an taba to mai wasai dai ana zargin su a wani bangaren.
Sai dai a nasu bangaren shugabannin kungiyoyin fararen hula a jihar ta Difa na ganin cewa wannan al'amarin zai iya kawowa jihar cikas a fannin bunƙasar tattalin arzikinta, musamman ma idan aka yi la'akari da cewa masana jihar da dama ne suka dogara da wannan sana'ar ta kamun kifi, kamar yadda ɗaya daga cikinsu mai suna Isa Mamudu ya yi ƙarin bayani.
A kwatanta ma masu a sunan gwamnati suke kama suna koniya, yanayiwa ba san dokokin ba, yanayiwa kuma ko kawai dai mulki ne a nuna ƙarfi kawai a yi shi ba abin da za a yi. Babu wani doka da ya ce kar a kama kifi ko kar a ci kifi ko kar a saida kifi. A jihar Gegime yanzu wannan matsalolin har yanzu akwai su, tunda ana fita da kifi mafi dimbin yawa kuma a ƙarshe ana kama su ana kone su.
A nasu bangaren hukumomin jihar ta Difa bayan sun tabbatar da faruwar wannan al'amarin sun kuma bayyana cewa in hakan wata hanya ce da ke baiwa jami'an tsaron Nijar damar tantance masu mugun nihi. Koro Jidala shine shugaban majalisar mashawartan jihar Difa.
Dole ne sai da kahida, ka san kun san cikin lak koda yake akwai mutane mu akwai masu kama kihi musamman ma dan a karfarafa zaman lahiya da tsoro, dole sai an bincika tukun kihin na daga ina ne ya zo, wane ne ya kawo ta, wannan aikin jami'an tsaro ne. kuma mutane vrema su gane da cewa dole sai an karfafa tsoro tukun zai kasuwanci kenan musamman ma mutane mu ya kamata su gane kuma su bada hadin kai da jami'an tsoro don su yi aikin su yanda ya kamata.
Abubakar Isa, sashen Hausa na muryar Amerika daga Difa a jamhuriyar Niger.
A gaida Abubakar Isa, kafin kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka. Madalla, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16-25 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu a duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin Nakasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sulai Mumuni Barma. Tabarbarewar sha'anin tsaro a yankin arewa maso gabasin Najeriya wani abu ne da ya jefa dimbin nakasassu cikin halin haula'i a bisa la'akari da yadda abin ya shafi komai na rayuwa. Shirin Nakasa a wannan mako ya sabka a ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijirar Najeriya da ke jihar Difa, inda wakilin sashen Hausa Abubakar Isa ya tantauna da wani gurgu wanda ya gudo daga Malam Fateri. Bakon shirin bai bari mutuwar zuciya ta afka masa ba, duk da halin tawayar da yake ciki da kuma yanayin damuwar da rikicin Boko Haram ya jefa jama'a. Saboda haka ya rungumi aikin injin niƙa ko kuma tahuna a ɗaya daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira don samun abin da zai kula da iyalinsa. To, masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Abba Ali Gurgu dan gudun hijirar Najeriya mai injin nika a yankin Difa da wakilin muryar Amurka Abubakar Isa, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
A gaida Sulaimu Muni Barma, yanzu kuma lokaci ne da Ridwan Abbas zai kawo mana sharhin jaridin Ghana.
Karfi kamar da bakin kwarya ya jawo ambaliya a birnin Accra, inda yayi sanadin lalacewar tarin kadarori a cikin unguwanni. Jaridar Ghana Times ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce wasu bangarori na birnin Accra ya malale da ruwa ranar Asabar bayan an dau sa'o'i da dama ana zubar da ruwan sama. Wurare kamar Shatalegalen Kwamin Kurma, tashar motar Kaneshi, North Kaneshi, Allah jiwa da barkata ma da kasuwa daga wannan ambaliyar ya shafe su, inda gidaje sun ka natse ana tilasa masu gidajen sun ka arci suka bar gidajen nasu domin mafaka a wasu wurare. Ambaliyar ya kuma balale hanyoyin mota a cikin birnin, inda a yasa aka samu cunkoson motoci a wurare musamman kamar Shatalitalin Kwamin Nkrumah. Sai kuma jaridar The Chronicle wacce ta rubuta wannan labarin, ba abu da zai hana mu zartar da aiki da ke a wuyanmu da kundin tsarin mulkin kasar ya baiwa 'yan sanda. Jaridar ta ce ma'aikatar 'yan sanda na kasar nan na jan kunnin duk waɗanda ke son yin amfani da rikicin Kwaranza domin amfanin kansu su guje wa yin haka, tunda babu abu da zai hana su zartar da haƙƙi da ke a wuyansu game da abin da 'yan sanda suka ce ne. Ta gudanar da aiki bisa doka da kuma irin hali da ake ciki a Kwaranza, sun tabbatar da zama lafiya a yankin, kuma suna rike da duk sha'ani na tsaro a wannan yanki. Wannan na kunshe ne a cikin wata zantarwa da 'yan sanda suka gabatar a ranar Lahadi 22 ga watan Mayu shekara 2022, wadda babban director na harkokin jama'a Deputy Commissioner of Police DCOP Kwesi Ofori ya sa hannu. Sai kuma jaridar The Herald da ta ruwaito wannan labarin, yadda 'yan sanda ke halaka rayukan mutane ba abu da za a yi da shi bane, kuma hakan ya sa tilas a binciki kisan Albert Danko. Jaridar ta ce labarin mutuwar wani mazaunin Nkrumah, Albert Danko, wadda ke a hannun 'yan sanda, ya tayar da jijiyoyin wuya tare da bayar da shawara faɗin ƙasar game da abin da mahaifiyar Albert Danko mai suna Comfort Jima ta ce ne 'yan sanda sun zo sun ɗauki ɗan nata a ranar Litini 25 ga watan Afrilu, kuma ta bayyana musu cewa ɗan nata aiki yake yi sahihin aiki, ba shi da wani tarihi na ta nuna cewa jami'an 'yan sandan nan sun kekeshi ƙasa suka ji saurarinta, suka tafi da ɗan nata mai shekaru 27 zuwa ga sashen babban headquarters 'yan sanda da ke Nkrumah. Ta nuna cewa duk wani kokari da aka yi domin gane inda yake ya ci tura, aka tura ta tafi ta cimma ni zuwa Kintampo ƙarshe zuwa birnin Accra. A ƙarshe dai 'yan sandan nan suka garzai zuwa gida suka shaida ta cewa yayin musanyen harbe-harbe da Albert Danko ya rasa ransa. Da wannan muka yi so ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Gwamnatin ƙasar Nijar ta faɗi jiya Laraba cewa sojojin ƙasar sun kashe mayakan Boko Haram kusan 40 a faɗan da suka yi cikin dare a tsibirin Tafkin Chadi. wasu mayakan Boko Haram 100 ne suka isa cikin kwalakwalan katako guda hudu da kuma wani zirgin ruwa mai gudu dauke da makamai inda suka yi yunkurin kaiwa sojojin hari a tsibirin tafkin da ke makwabtaka da Niger da Najeriya da kamar da kuma Chadi, in ji ma'aikatar tsaron kasar. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗi jiya Laraba cewa zai buɗe kofar tattaunawa da Rasha, amma tattaunawa kai tsaye da shugaban Rasha Vladimir Putin. Da yake magana ta hanyar hoton bidiyo ga taron tattalin arzikin duniya, Zelensky ya ce akwai yiwuwar nemo hanyar diplomasiya daga rikicin idan Putin ya fahimci gaskiya. Zelensky ya ƙara da cewa matakin farko na tattaunawa da Rasha shine sojojin Rasha su koma kan iyakarsu da suke kafin ta fara kaddamar da farmaki a ƙarshen watan Fabrairu. Amurka ta faɗi jiya Laraba cewa za ta nemi sabon takunkumi kan Koriya ta Arewa a Majalisar Ɗinkin Duniya, bayan da gwamnatin Kim Jong-un ta harba makamai masu linzami, ciki har da makami mai linzami mafi girma da ke iya kaiwa tsakanin nahiyoyi. Kaddamar da shirin ya zo ne 'yan sa'o'i kaɗan bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya bar Asiya. Kim Taho, mataimakin daraktan ofishin tsaro na farko na birnin Seoul, ya ce Koriya ta Arewa tana kuma gudanar da gwajin aiki na na'urar nukiliya. Gargaɗin nasa ya ƙara dagula hasashen da jami'an Amurka da na Koriya ta Kudu ke yi, waɗanda suka shafi makonni suna faɗin cewa gwamnatin Kim na gab da gudanar da gwajin makamin nukiliya karo na 7. An harba makamai masu linzami guda 3 da suka haɗa da ICBM, ɗaya daga yankin Sunan da ke Pyongyang, in ji Seoul.
To, masu sauraro, da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar da Kamaru, ƙarfe 3 agogon Ghana, ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin, ciki har da lafiya uwar jiki. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Sarfil Hashim Gumel da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abo da ya daidaita mana sauti da ba da umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.